daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. Abin ya mai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A Najeriya kowace irin rawa mata suke taka a wajen rike mukamai na siyasa.
Idan an zo yin dokoki irin wannan abin da shi mata ko abu da ya shafi yawan fadin yara kanana da ake babu mace wanda za ta iya tayi ta bada nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsala ta kanta
yau kan wannan batu zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku idan an jima idan mun bude layukan mu lambar da za ku kira ita ce 2022055655 kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar Muna kuma tafa da wasu rahotanni ciki har da wani taro na duniya da Najeriya ke shirin karɓar bakuncinsa a Abuja wanda za a yi a karon farko a nahiyar Afirka. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Nazir Ahmad Hausawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. A yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan na a kasarsa ta haihuwa wato Ghana. Jana'izar da shugabannin kasashen duniya da manyan mutane suka halarta. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya na yanzu Antonio Guterres ya halarci jana'izar haka shugabannin kasar Ivory Coast da na Liberia da na Namibia da na Niger da na Zimbabwe sai kuma Yarima mai jiran gado na Norway da tsohon shugaban kasar Ghana duk sun halarci jana'izar. Kimanin mutane 6000 ne suka makara ɗakin taro na Accra inda aka ajiye akwatin gawar Kofi Annan domin mutane su gani kuma su yi masa bankwana wacce aka nannade ta da tutar kasar Ghana an nuna jana'izar a manyan allunan talabijin a wajen ɗakin taron saboda waɗanda ba su iya samun shiga ciki ba da yawan mutane masu zirga-zirga a babban birnin Ghana sun saka bakaken kaya domin girmamawa ga jarumin kasar Anan ya jagoranci Majalisar Dinkin Duniya daga watan Janairun shekarar 1997 zuwa Disambar shekarar 2006 shine bakar fata na farko da ya jagoranci Majalisar Dinkin Duniya Anan ya rasu a ranar 18 ga watan Agusta yana dan shekaru 80 a asibitin kasar Switzerland bayan gajeriyar rashin lafiya A yanzu aka sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a Sudan ta Kudu don kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane game da kurar miliyoyi daga gidajensu. Shugaban ƙasa Salva Kiir tare da shugaban 'yan adawa Riek Machar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar wato Ethiopia a jiya Laraba. Duk da cewar gwamnati na murna da wannan yarjejeniya masu sa ido na ƙasa da ƙasa suna ta baba akan yarjejeniyar wata ƙungiyar raji da ke da cibiyarta a nan Washington mai suna Inner Project tana tambaya da akan yarjejeniyar akan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito kan zargin shugaban ƙasa da amfani da ƙarfin mulki wajen sace dukiyar ƙasar game da ɗaukan mummunan mataki na tashin hankali akan 'yan adawa Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Tun kafin rikicin harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da China su yi zafi, 'yan kasuwa da ke harkokin kasuwanci a China sun yi gargaɗi kan illar da ƙarin harajin za ta iya haifarwa. A yanzu haka wani sabon bincike da aka fitar wanda cibiyar kasuwanci ta Amurka tare da haɗin gwiwar cibiyar kasuwanci ta China da AmCham Shanghai suka yi ya yi nuni da yawa sun fara ɗanɗanawa. Fiye da kaso 60 ciki 100 na harajin biliyan 50 da Amurka da China suka dora ya fara nuna alamun tasiri mara kyau a harkokin kasuwanci na karuwar bukatar masana'antu da kuma karancin bukatar kayayyaki. Ana kyautar zaton wannan adadi zai karu da kusan kashi 75 cikin 100 a zagaye na biyu na harajin. Karin harajin dala biliyan 200 daga Washington da kuma wani na dala biliyan 60 daga Beijing zai ci gaba. Amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana Rasha da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma nan gaba a zaɓuɓɓukan Amurka. shugaba Trump ya ayyana shirin a zaman na gaggawa a kasar Najeriya Laraba lokacin da ya sanya hannu akan wata dokar shugaban kasa da ta bada izinin aza takunkumin tattalin arziki da wasu hukunce-hukunce kan duk wani mutum ko kungiya ko kuma kasa da ta tsoma hannu a cikin zaben tsakiyar shekara da za a yi a ranar 6 ga watan Nuwamba. An zartar da wannan doka makonni 8 kafin masu zabe su kada ƙuri'a da kuma kare hare-hare kan shirye-shiryen zaben Amurka wanda ya hada da injinan zabe da kuma bayanan masu zabe sai kutsi akan ƴan takara ko kuma jami'in siyasa game da kamfe da bayanai marasa inganci.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko Najeriya na shirye-shiryen karɓar bakuncin taron kungiyar tashoshin jiragen ruwa na duniya wanda za a yi a birnin Abuja a tsakanin ranakun 17 da 19 ga wannan wata na Disamba, wato Satumba. Wannan taro wanda zai dubi kan yadda ake safarar kayayyaki a tashoshin jiragen ruwa da kuma batun tsaro shine na farko da za a yi irin sa a nahiyar Afirka. Daga Lagos ga rahoton Babangida Jibril.
Shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hajiya Hadiza Bala Usman da ke zama mataimakiyar shugaban wannan kungiya ta bayyana cewa wannan shine karon farko da za a gudanar da wannan taro a nahiyar Afirka wanda ba nahiyar Turai ba. Malam Suwaid Ali Isa shine mai kula da harkokin sadarwa na hukumar wanda kuma ya yi karin haske game da wannan taro da za a gudanar.
Makasudin wannan taro da shine yadda za a tattalin aikin wadatar kayayyakin da aka kawo import kenan ko daga kasashen Turai zuwa hinterland sune kasashen da suke nesa da ruwa. To babban ainihin dalilin wannan taro shine a ga ya za a yi ne gwamnati su a fito da saboda damuwar da ake da shi na ainihin kayayyakin da ake kawo daga Turai a dauke su daga nan bakin teku har a kai su barin kasashen da ba su shigo su hinterland da Turanci.
A hirar da ɗaya da ita a can baya dai shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan ta Najeriya Hajiya Hadiza Bala Usman ta yi bayani game da kokarin da hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ke yi na safarar kayayyakin da ake shigowa da su ta tashoshin jiragen ruwa zuwa yankunan arewacin Najeriya da ba su da tashoshin jiragen ruwa.
Saboda a yanzu mun lura cewa in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin kasa baya da za a samu amfani suna zuwa can sama ga gurin a arewa ko kasashen duniya a ko da yaushe za a hada akwai motoci suna yi jirgin ruwa yana yi jirgin kasa yana yi shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin kasa ya ci gaba da yi kuma inland waterway su karfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa amfani da inland arewa.
Taron na kwanaki uku da ya fatan sa kamar yadda hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ta bayyana shine na fitar da wani jadawali da zai taimaka wajen inganta safara tare da cinikayya tsakanin kasashe daban-daban na duniya a tashoshin jiragen ruwa daban-daban. Bayan jifirin murai Amurka daga Lagos.
Ana turka saboda kudi da mutum ya janye wando don saboda kudi.
To a Najeriya har ila yau rundunar ƴan sanda a jihar Imo ta ce ta kubutar da wasu yara da aka yi garkuwa da su har kuma ta mika su ga iyayensu bayan da ta shafke waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Alphonsus Okurigwe.
A yayin da ƴan sanda a jihar Adamawa na ci gaba da nuna damuwa akan sace-sacen yara da ke wakana a sassan kasar a halin yanzu, ita kuwa rundunar ƴan sandan jihar Imo ta ce ta mika galibin yara guda 11 nan da ta kwato daga hannun masu fasakwaurin yara a watan da ya gabata ga iyayensu. Kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Malam Dasuki Galadanci ne ya bayyana hakan da cewa
yanzu nan na ba wa iyaye guda biyu ƴaƴansu. A ciki akwai wani da ake kiransa Awalu Muhammad ɗan shekara 41 ya taho daga lokar gaman na Odubo lokar gama a Ondo State, Bahaushe ne amma a mazaunin Ondo. An ɗauke ɗansa Habib kuma yana cikin wanda aka samu Habibu Awalu ɗan shekara 7. Yanzu shi ma mun ba shi. Sannan kuma akwai wata yarinya Ummi ita ma ubanta ya zo Murtala Ishaku shi ma a Odubo ɗin yake lokar gama a gidansa ɗaya da shi wannan. Da Ummi da shi Habibu da shi Murtala da shi Awalu duk gidansa ita wannan mata wadda ta sace ƴaƴan ita tazo ta kama haya a cikin gidan kwanan da hudu tana haya ashe makon zuke wuf sai ta dauke ummi da Habibu ta sati uku kenan to Allah ya taimake su saboda aikin da muka dauka na aikin dan sanda tare da jama'a da community policies sai ya jawo mutane suna ba mu information Allah ya taimake to baka samu wannan yana da goma shafi har da shi shi ma yanzu ya zo sun gane ayansu ayan kuma sun gane ayansu yanzu haka na ba Habibu na ba ubansa wato Awalu Muhammad ita kuma ummi na ba Murtala Isiyaku yanzu nan da ranan nan to sauraron ragowar mutum biyu shine har yanzu ba wanda ya zo a kansu to wannan mutum biyu shine da kisaire uwa dake da kuma jinika shine har yanzu suke hannunmu da ba mutum hudu ya rage mutum biyar yanzu to amma mutum hudu da ya rage an samu yanzu mutum biyu ma haka an samu ba da su
ko wani mataki runtunar ta dauka domin ganin an dakile irin waɗannan aika-aika a jihar
matakin da muka dauka shi ne wayarwa da mutane kai cewar wannan gwarewa da suke yan sanda suna gefe daya mutanen gari suna gefe daya ba zai kai mu gaggaci ba dole ne mu hada karfi da karfe mu hada kai mu yi aiki tare aikin yan sanda tare da jama'a shi ne mafita yan sanda ba ma ko ina da ko ina amma mutanen gari suna ko ina da ko ina to tunda mu ba mu da to in saka ga abin da saka gani kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ba dai ce ka gani ka fada canji na fara kaina to shi kenan ka ga mana information din kuma sai mu duba mu yi tsarin mu na aiki
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
mugare ga de mai gina la me mugonta mugare ga de mai gina la
To a Najeriya hakila yau ana ci gaba da kiraye-kirayen ganin an ƙara faɗaɗa hanyoyin da za a riƙa baiwa mata damar su riƙe mukamai na siyasa yayin da aka tunkari zaben 2019. A baya-bayan nan cibiyar bunƙasa harkokin demokradiyya ta National Democratic Institute ta fara wata yekuwa tare da haɗin kan 'yan jarida wajen wayar da kan jama'a dangane da wannan batu, kamar da wasu ku suka ji a shirinmu na rana. A matsayin shimfiɗa mun tsakuro kaɗan daga cikin tsokacin da wasu suka yi a wannan shiri na NDI da aka yi a Kano.
An yi bincike ne abin da ke research a ƙasa baki daya sai aka gano cewa kowane bangare da akwai nasu matsalan mu kamar nan Northwest da kuma Kano yanzu misali idan an zo yin dokoki a irin wannan abin da shafi mata ko abu da shafi rayuwar fadin yara ƙanana da ake babu mace wanda za ta iya tayi ta bada nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsalar ta kanta
ba wani addini da ya hana mace yace ta yi kaza gaba daya ko ka ce wai kada mace ta zama ta rike wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma muddin tana da ilimin da za ta yi haka amma babban abin da kowa yake fada shine raunin mata to wani irin rauni ne na mata manza masu ilimi shugabanni mutum ya canje jam'iyya a shekara 1.3 yi tsalle-tsalle sau uku su kansu 'yan siyasa karshen ta ma ba su san me suke ba su kansu ba tunanin 'yan uwansu maza suke ba na tunanin wasu mata ka ga fa inda ake tafiya da mazan shekara da shekaru tare ake tafiya mutum bauta yake musu amma dan lokaci taki ɗaya ba za su bukatka da ya za iya su buɗe musu mutum da ya fa zai tsaya takarar shugaban ƙasa yana takarar shugaban ƙasa can kuma ya sai form ɗin sanata yana jiran wani ya tsaya ya rike masa to shi wannan masu irin wannan ɗabi'ar ne za su kyale wasu mata kuma su shigo bayan mazan ma sun kakka ne duk inda za su yi wannan za su yi tunanin su ba mace wannan ita ce ɗabi'ar mutanen fa wanda suke shune shugabannin ƙasa
wasu masu tsokaci kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da batun a baiwa mata ƙarin dama su a dama da su a bagin siyasar Najeriya kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana wani ra'ayinku ya kuke kallon lamarin amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka
Ya zamanin yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe kusan 5 na yamma ne tsoron kusan kwata mun samu kiran farko daga Jos Jahar Plateau wane ne akan layi
kuna magana da Alhaji Babaji ne zanje
da Plateau Kandahar to muna jin ka Alhaji Babaji
to ni ana wa ra'ayi mata kada da muhimmanci a game da shugabanci amma in suka kama kan suka tsare kansu wallahi ba mutumin da zai taka su a rayuwa dan iyaye mata su ne masu zuciyar taimakawa ƴaƴa maza da kansu a rayuwa amma su kama kansu shine mafi cancanta a gare su kuma ina masa fatan alkhairi Allah ya ba su nasara a game da wannan neman takara da suke yi amma su kama muhimmancin kansu su rike kansu daga Alhaji Babaji mai zanje da Plateau Kandahar
to mun gode Alhaji Babaji bari mu je jihar Adamawa wane ne akan layi
sunana Muhammad Ismail mazaunin Adamawa da ke
to muna jin ka Malam Muhammad Ismail
gaskiya ni ra'ayi na nan da kuma majalisa da rauni mutuka abin da yake tsinta ga bace da ke ta zauna gidan majalisa da abin da take da yara shine mafi Allah amma bai kamata sai ka harkar siyasa ra'ayi na kenan
to kamar da kuka ji ra'ayin Muhammad Ismail kenan daga jihar Adamawa bari mu je Nasarawa wane ne akan layi
Bashir Tola ne daga nan lafiyan bari kuma sakatare na kungiyar muri Nasara
to muna jin ka malam Bashir
a gaskiya yana da kyau kware da gaskiya ba ma iyayen mu mata dama domin a dama da su a cikin siyasar mu na Najeriya don kuwa a gaskiya mata suna da gudunmawa da za su bayar sosai a cikin al'umma kuma yana da kyau gaskiya mata su rika mutuncin su idan mu ta rika mutuncin ta insha Allah duk inda ta shiga ba za su tabi ba nagode ta shi lafiya ba kike tana ni idan lafiyan bari ba ta shi lafiya
to madan la kiran mu na gaba daga jihar Kaduna yazo wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Mahmud Lalo barka da yammaci
wa alaikum salam barka da Alhaji ya an wani lafiya
alhamdulillah shugaban masirin waya gidan rediyon BOA na Najeriya ne Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya
to muna jin ka Alhaji
to gaskiya al'amari inda wannan maudu'in gaskiya za a faɗe shi tsakani da Allah za a fito fili su mata ka ga mai misali yau idan aka ce kana da mata ai ba zai yiwu ka bar ta karfe 2 da tafi mutuncin siyasa ba kuma ka ga misali yau idan aka ce mace ba ta da miji to duk irin za ka ga kokwata a siyasance kai wanda ma a yarfan siyasa ma za a kafa da kai domin za a yi su tusa mata wasu abubuwa wanda suke ba wai abin da take yi ba zaka zo wani ba ya ce domin ya ci zabe ko kuma a rika kawo wasu maganganu na banza yana dazzona mata ni da shawara nake ganin kawai kananan je ku jeru dai haka dai wani position a ba su dan wani mukami sai za a iya amma ni abin da nake gani ai mu ma a sharanta ma mu an riga an gama gata an gama mata gata ma gaba daya dan haka mata kawai ku tsaya ku rike gidan mijin ku ko dan kun samu kami ku rike amma dai magana ta gaskiya mata ta sakar gaban kasa ko kuma wani position babba kamar gwamna akwai matsaloli da yawa
muna gode Alhaji Musa daga Kaduna ga wani kira daga jihar Zamfara wane ne akan layi
Malam Barau driver tifa Badarkoshi a jihar
yawa muna jin ka Malam Barau
gaskiya wannan tattaunawa da ake yi kuma mata a gaskiya idan ya kamata a ce ana son yasu a cikin wannan tsari saboda mata iyayenmu ne kuma suna da tarbiyoyi wanda ke karantar da al'umma akan shi a irin wannan abubuwa saboda haka nan gwargwado dai abin da ya kamata a ce ko da sun samu mulki sun ji tsoron Allah su tsara kansu daga shiga wasu wurare wanda ba su kamata ba
Malam Barau akwai rahotannin da ke cewa a nan jihar Zamfara an bayyana cewa kada mata su je su sayi form na takara ko da ke ba wai an bayyana a hukumance ba ne rahotanni ne suke faɗa me zaka ci dangane da haka
wannan ra'ayi ne irin nasu kawai na son da su ya zama cewa komai sun rike ne akan
su suwa kenan
kuma mata da abasu su wanda suke kokarin su hana su to sai famfa na takara
to muna godiya Malam Barau daga jihar Zamfara bari mu shiga makociyarta Sokoto wane ne akan layi
su Alhaji kana magana da Idris Filisku daga nan Filisku Gudu local government Sokoto
State. Yawa to muna jin ka malam Idris.
To ni kan gaskiya ina ra'ayin goyon bayan mata a basu dama su shito su nemi haƙoƙinsu kamar ɗan takar ko gwamna ya kamata. Mace da hito ya kamata mu maza mu ba su goyon baya 100% su ma tunda su ma suna da haƙƙin su nema su yi. Akwai mata da yawa waɗanda ya kamata a ba su goyon baya su yi su gwada rawarsu, amma ina ƙasar mu ta Najeriya gaskiya abu ya san abin da zamantu. Alal misali wancan zaɓe da an kai jihar Taraba mace ta hito takarar gwamna kuma ana zargin cewa har ta ci zaɓe a abin nan, kaga irin haka nan gaskiya bai yi ba. Shi an ra'ayi na gidan rediyon VOA Idris Filisko daga Filisko Gudu local government Sokoto State.
To muna godiya a malam Idris, bari mu tsallaka zuwa jihar Adamawa. Wane ne a kan layi?
Ina magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa karamar hukumar local government.
To muna jinka malam Suleiman.
Ra'ayina akan wannan lalle baiwa mata dama su tsaya su dinga shiga fagen siyasa yana da kyau, sai dai su matan ne wani lokaci ba sa kama kansu. Akwai wata mace da na gani a siyasa matan mutum ne, amma sai kaga a bata hannu tana karba ana rungumanta, kaga kai ce wannan ya kada ya saba ka'idodin da ya kamata a ce mace matan aure kuma tana yi, amma ba su dama su dinga shiga fagen siyasa. Lalle yana da kyau saboda an ce ilmantar da mace guda daya kamar ilmantar da wani sashe ne na al'umma, lalle haka din yana da kyau, amma mata su dinga kama kansu.
To malam Suleiman mun gode daga jihar Adamawa. Muna yankin na Adamawa wato makociyar jihar ta Taraba kenan, zamu je yanzu. Wani ne kan layi?
Ina tare da Ali Mai Gurmi daga Zin Taraba.
To muna jin ka malam Ali.
Lalle maganan da wayannan bayan Allah na baya da suka faɗa haka ne, kan mata yana da kyau a ba su yancin su. Domin mace idan tana cikin wannan al'amari mata imani ne da su da yawa. To don haka wallahi lallahi ina ganin in kama a ce za a samu mace wadda za ta kama babban mukami a jihar Najeriya mu. A Najeriya mu to wallahi lallahi za a ce gara matan. Ai ba banza bane su mazan suka kama mulkin suka rike yayi, dan sun san abin da yake cikin matan ne shi yasa suka ki bayarwa.
To muna godiya a malam Ali daga Taraba, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alhaji Baɗi insha Allah shi Abdul Hajji Mahmuda daga Giwa Kaduna Nigeria.
To muna jin ka Alhaji Baɗi.
To gaskiya wato hakikani mata idan sun samu wato ainihin mulki to ako su da tausayawa fiye da wato maza, to dan haka ma irin wannan rauni nasu da tausayawa to koda mai laifi ma ya kalle fi to tausayawa zai sa. To gaskiya ni ma ba ni goyon ba a ce sun fito kai tsaye a ce an ba su shugabanci, sai dai ɗan wa'ansu abubuwan da ya shafi da za su yi amfani daidai mata ƴan uwansu mai ku a sa maza a wani fanni dai. Ina fatan za a tashi lafiya mu kwana lafiya.
To muna godiya kwarai Alhajin Baɗi daga jihar Kaduna, muna godiya baki ɗaya ga dukkanin waɗanda suka kira da ma wanda suka yi ne kira ba same mu ba. A nan mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yan kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasa Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya ƙarfafa ƙoƙarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan ƙasar Siriya damar dawowa gidajensu a Raqqa da sauran garuruwan da adda ISIS take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali. Taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa, samar da ruwan sha masu tsafta, gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alƙawurra daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Siriya, wanda ya hada da gudunmuwa mai tsauka ta dala miliyan 100 daga kasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya, wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƙararrar cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai an murƙushe ISIS ɗin gurungun. Kuma ƙasar Amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun Iran daga yankunan. Mun yi amanna a cewar Mrs. Nauert cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance, kamar yadda ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 2254 ya tanada. Yake wannan shawara ba ta shafi taimakon jin kai da ƙasar Amurka ke bayarwa ba. Ƙasar Amurka ita ce tafi kowace ƙasa bayar da taimakon jin kai a Siriya, domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin Siriya ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin Siriya da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na ƙasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da fatan za mu na afuwar rashin kawo muku labaran wasanni bisa wasu dalilai da suka sha kanmu, amma yanzu ga labari a takaice.
A yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan a ƙasarsa ta haihuwa, wato Ghana. Jana'izar da shugabannin ƙasashen duniya da manyan mutane suka halarta. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu Antonio Guterres ya halarci jana'izar, haka shugabannin ƙasar Ivory Coast da na Liberia da na Namibia da na Niger da na Zimbabwe, har yarima mai jiran gado na Norway da kuma tsohon shugaban ƙasar Ghana duk sun halarci jana'izar. Kimanin mutane 6,000 ne suka makara ɗakin taro na Akara, inda aka ajiye akwatin gawar Kofi Annan domin mutane su gani su yi bankwana da shi, wacce aka nannaɗe ta da tutar Ghana. An nuna jana'izar a manyan allunan talabijin wajen ɗakin taron saboda waɗanda ba su iya shiga cikin ɗakin taron ba su gani. Da yawan mutane masu zirga-zirga a babban birnin Ghana sun saka baƙaƙen kaya domin girmama jarumin ƙasar. Annan ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya daga watan Janairun shekarar 1997 zuwa Disambar shekarar 2006. Shi ne baƙar fata na farko da ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya. Annan ya rasu a ranar 18 ga watan Agusta, yana ɗan shekaru 80, a asibitin ƙasar Switzerland bayan gajeriyar rashin lafiya.
To masu sauraro, baki da abin da ya soka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da Allah, kamar za ku jo su abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Kamar ko da yaushe, idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa, da Julie Latus Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyan mu Malam Suleiman Tarawali. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.